Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Mutane uku sun mutu sannan takwas suka jikkata a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Kiev jiya Asabar, kamar yadda jami'an yankin suka sanar. Wannan shine hari na takwas da Rasha ta kai kan babban birnin Ukraine a watan Yuni, inji Serhii Popko, shugaban hukumar soji ta birnin Kiev. Ya kara da cewa zubowar tarkacen makami mai linzami da Rasha ta yi amfani da shi a harin ta Kiev ya haddasa gobara a benaye da dama na wani gida mai hawa 24. Ya kuma ce jami'an tsaron sama sun harbo makamai masu linzami na Rasha sama da 20 a sararin samaniyar birnin Kiev. Jami'ai a Ukraine suka ce Rasha ta kaddamar da hararren makami mai linzami kan wasu garuruwan Ukraine a jiya Asabar, lamarin da ya jawo hasarar gine-gine da rayuka. A halin da ake ciki kuma, mutane 11 da suka hada da kananan yara 3 sun jikkata domin harin makami mai linzami da aka kai kan birnin Dnipro, wanda ya lalata gidaje 4, kamar yadda gidan rediyon Free Europe Radio Liberty ya ruwaito. Jami'ai suka ce 7 daga cikin su na kwance a asibiti. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira a jiya Asabar da a ɗauki matakin gaggawa domin dakatar da yawan kashe-kashen mutane da ke yin ƙaura daga Aljanina, babban birnin jihar Darfur ta yamma, wanda wasu 'yan sa-kai na Larabawa da ke samun goyon bayan dakarun sa-kai suke yi. Sama da watanni 2 kenan da dakarun Sudan ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan ke fafatawa da dakarun sa-kai ta RSF ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakinsa Mohamed Hamdan Dagalo. Rikicin mafi muni ya barke ne a Darfur, wani babban yanki na yamma da ke kan iyaka da ƙasar Chadi, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin ya juye zuwa na ƙabilanci. Kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ravina Shamdasani, a wata sanarwa da ta fitar ta ce, muna matukar damuwa da yadda ake ci gaba da samun irin waɗannan kashe-kashen na ba gaira ba dalili. Muna kuma buƙatar ɗaukar matakin a dakatar da kashe-kashen cikin gaggawa. Ta ƙara da cewa mutanen da ke tserewa daga Aljanina dole ne a tabbatar da wucewarsu lafiya, kuma a bar hukumomin jin ƙai su isa yankin domin tattara gawarwakin waɗanda aka kashe. A jiya Asabar, Prime Minister India Narendra Modi ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki 2 a ƙasar Masar, ziyarar da ke ƙara jaddada danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen biyu. Jirgin Modi ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Alƙahira da yammacin jiya Asabar, bayan ya fito daga ziyarar kwanaki 4 da ya yi a Amurka, inda ya tattauna da shugaba Joe Biden, ya gabatar da jawabi ga Majalisar Dokokin Amurka, sannan ya gana da manyan 'yan kasuwan Amurka da India. Wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da wani Prime Minister India ya kai Masar tun shekarar 1997. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce an shirya Modi zai tattauna da shugaba Abdul Fattah el-Sisi a ranar Lahadi. Haka zalika kasashen biyu za su rataba hannu kan wata yarjejeniyar ƙarfafa alaƙar zumunci. Jiya Asabar ne al'ummar ƙasar Saliyo suka kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasar, inda shugaba Julius Maada Bio ke neman wa'adi na biyu. Zaben na zuwa ne yayin da kasar ta Saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki, wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara. Bubakar Conti, wani matashi dan shekaru 27 daga yankin Wellington a gabashin Freetown, babban birnin kasar ta Saliyo, ya ce ya je rumfar zabe tun da sanyin safiya, inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i 4 gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliyo da ke cikin jerin ƙasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa tsakanin shekara 1991 zuwa 2002, biyo bayan barkewar yakin basasa. Kana daga bisani annobar cutar Ebola ta yi wa ƙasar lahani fiye da shekaru 10 da suka wuce. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe, bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong. Kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjoji da matuƙa jirgin.
Labaran duniya Sai a kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da matasa waɗanda wasu dalilai suka sa suka bar kasashen su zuwa kasar Ghana. Yanzu za mu ci gaba ne daga inda Lawali Zakari yake ƙara kai kukansa ga shugaban kasar Niger, Muhammad Bazoum. Lawali gare ka.
Mai magana dai Lawali Zakari ne dai gwamnatin Korahan Neddaw. Ba komai ba nake ƙara kai kukana wurin shugaban mu ba. Bazo yawanci cikin kashi cikin mutum 200 da aka bincika mutum 150 manoma ne kenan. Ya kamata a diba muna a gani ya ne lamarin noman nan nawa yake tahiya, yana neman taimako ko ku bai buƙatar taimako. Ya kamata a diba muna a gani. Kuma sai haga saboda wannan matsalar ta rashin samun taimako na ɓangaren mu manoma, yaro ƙarami ɗan shekara 12, shekara 11, 13 ka gan shi ya ta wurin neman kuɗi. Kuma alhali ba da za ka yi ka ce a'a kai ko ba in samu kuɗi a aika gidanku, bai dole ya taho ya nema. Har ai ka saƙo yake mishi ba na haro baka aiko har baka samu kabbaru wani abu, saboda dalilin noma ne ake tinkahu da shi. Kuma noman ya kiya kenan. Kuma kasuwanci ne shi ma, sai dai an mu mutun jarin da zai ji ya koyi shi. To mu kuma noma ne mun ka sani kenan. Ya kamata a taimaka muna ta hanyar abin da mun ka iya na gadin kakanni da iyaye. Shi ne mun ka sani. Ya kamata muna neman taimako ta wannan bangaren.
Ni ne naku Abubakar Husaini, jiha tawa kunun jebangi yarun takurkawa. Bisa ga abun da korafin da zan kawo, kamar mu matasa yanzu muna fita tun muna cikin ƙasa cikin Niger, ba mu fita ba, za a tambaye mu karti. Ka ba da kartinka kamar nan ga yara aka muna, ka ba da kartinka kuma sai a ji ka ba da jakka biyu wani wajen, ka ba da jakka shi ne ba mu gane ba, kuma yan ƙasa ne. Na ga karta aka tambaye ka, ka ba da shaidanka, to me za a karɓi kuɗi gare ka? Shi ne na ce a duba muna kamar yadda aka yi Marawa zuwa Maradi, yadda aka mai iko ne yanzu za ka biya wannan santan ba komai, za ka wuce lafiya kalau. An tambaye kartinka ka bada shi ke nan. Adawatarana
Basiru Kwamin de Kora magana, wadda zan koma maimaita da shugabanmu Bazoum. Da Allah mutane al'umma wanga ƴan bara mata da maza, akwai ƴan mata hawa wanda ke tawa bara, mata wanda suke tawa da yaransu ƴan mata. Da Allah da Annabi wannan ababe a diban mana. Ana mana walakanci ana cewa uwayenmu ne kaza kaza. Ni da ke magana ko cike irin mu babu dan bara, amma wannan abu yana ji mana zagi saboda ƴan Niger ne. Akwai ƴan Najeriya sun hewa, amma inda muka biya sai a ce muna ai gashi ga uwayenmu nan na bara. To wannan abu ya kamata a diban mu shi, su ma a taimaka musu a bidan musu tallaji wanda za su tsaya gida su adana kansu.
Nan dai daga sunana Abubakar, ina zamana Akara, ina gaisuwa ina kai sako ga Muhammadu Bazoum. Abinda kake yi kana kokari, ya kamata a ƙara kulawa. Lalle duka muna nan dai, mu duka mazamana ƴan Niger ne, muna Akara. Kuma dangane da abinda kamata a tallafa ma matasa, muna kana kokari.
Ni Sani Dauda don kwamin ɗin Korahan mazaunin Akara Ghana. Muna roƙo ga shugaban ƙasa da Allah da Annabi, akwai hanyar mota da an ka muna alƙawari da ƙoro zuwa Korahan. To wannan shi ma yana zama ƙalubale gare mu, saboda wannan hanya idan Allah sa an ka gyara mana ita, mu ma za mu samu matsaya mai dogaran kai da kai, mu samu sana'ai a kan bisa wannan babban hanyar. Korahan da muke da shi kenan. Assalamu alaikum.
Tare da ni akwai sarkin su a nan, zan bar shi kuma ya yi maganan ƙarshe sai mai ban kwana. Zai kira sunan shi ya tabbatar mana da matsayinsa, sa'an nan ya ci gaba da magana. Bismillah.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina jinjina ina ba da gaisuwa kuma. Ni ne Abdulwahab, mazauna Akra can gida, kuma ni ne mazaunin Korahan. kwamen na kura jihar da kwal ni ne shugaban matasa na Accra. Muna kira ga shugaban kasa Bazoum ya duba mana kuma ya tausaya. Wato mu lokacin da ana zaɓe ana tafi maganganu kala-kala, amma ba mu damu da maganganun da mun kai kokari mun kace za mu zaɓe ka mu gani ai ko gida guda mu toshe ki ko bambanci ko da uwa guda ta hinda shi yasa muka kama muka kai kokari muka zaɓe ka mu ma ka duba mana ka tausaya mana muna nan cikin fadama. Abinda muke bukata yau Bazoum in baka iya tallafa mana mu mu tafi gida ka tar munan ne ai akwai shugabannin mu kamar zaman da ni na kaina yau in baka iya ba mu manka ta gida ba ai ko ina ana neman taimako yau in ka kira ka nan ka ba mu moto uku ko hudu mun san yanda za mu yi mu sauwa waɗannan abubuwa saboda muna tare da matasa yara yau in wani na da masara gobe ka ji wani yayi haka nan muka ɗan kuɗi-kuɗi sun mutum bai iya ba dole mu tallawa shi ta gida. Akwai lokacin da wani ma an san ba shi da shi amma mu matsa mai ci da sai ya kawo waɗannan kuɗin an gangama an ba wani ya ta gida. Amma in muna da tallafi naka ko da Allah bai sa mu in ba mu samu ta gidan ba nan ma muna neman tallafi in an ka ba mu moto biyu ko uku cikin ikon Allah wa yaran da sun ka taho nan don rashi na cikin motunan nan in ana ɗan ukada da su ana zuwa ana komowa abin nan mun samu mu zanci aje shi in wata matsala ta zo mana da ƴan rashin lahiya sai mu tallafa mu. Amma yanzu ka ga ba mu duka babu. Ko lokacin da mutum zai tashi babana abinci dole yake yaje har sai ya nemo sai ya taba aikin masa da yake. Sannan gargaɗin da nake ga shugaban ƙasa Bazoum shin ƙasar da an kawo mana ambasadar shin ambasadar ɗin da anka kawo shi shin an kawo shi don wata kabila na koko an kawo shi don kowane yare mu muna zaune babu wanda ka zakowa shi tambaye mu menene muke fuskanta cikin ƙasar ga da muke ai wata duk ba gidansu ba wanda duk ba ya zaune cikin gidansu an san sai ya fuskanci wasu abubuwa an sani sai ya fuskanci wasu abubuwa kenan ya kamata a ce muna samu ambasadar shi ɗaya ba koda mutum biyu shi zaka shina kula da mu shi duba shi gani muna laya tuma akwai magana za mu gaya mishi watakil shi kuma yalla watakil mu in baka ji magana ba in mun ka faɗa mai yalla in yayi maka magana yalla kun ji ku mai ya kun tausaya mana. Sannan akwai abinda nake son ya daɗe yana ciminto cikin ƙwarya swahiya duk in za mu tahowa yanzu Najeriya akwai mawaƙi in ya tashi zai yi waƙa ya ce Nijar da Najeriya Nijar da Najeriya da ɗaina. Amma mu mun ga toga hanya ba maganan ɗaina saboda ana ikon suna ware mu daga cikin sai su leƙa mota su ce akwai irin nasu ji ba sai ka ce karnai sai a wahido mu a ware 'yan Najeriya daban a ware 'yan Nijar daban me ya kawo wannan. Me ka wannan kuma mutane ne kuma ai su ma suna ci gaskiya kasan amma mu muna tare da su mun ga ana ba mu ga shugabannin kasan mu tsara musu haka nan ni nan ne nan an taba hiddo mu dubu guda ana mana wani bi dubu uku ko dubu biyu wallahi sannan mu wuce wallahi daga nan in sun ka amshi waɗannan abun mutum sai in ya zaka ga wuri sai ya san ya zaka bakin boda sai ya kira dangi nan inda zashi sun tura mai kuɗi babu kuɗi kina ai hakan da ya kamata a duba mana dan abu dan hatsin naka saido ka taho an amshe su wuri guda ka ce kuma nan zaka tahowa daga shin ana mana adalci shin kuna anya ko shin kuna tambaya abubuwan da ke tahiya ku tambaya muke ganin abin da muke gani an taba tsinan cikin Najeriya an taba sa na kallon rana wallahi an taba aje ni ga rana ina kallon sama saboda an tambaye ni kuɗi babu shin to ya za a waya za a ce mini Nijar da Najeriya da ɗaina ni in ce haka nan saka dole sai na bambanta waɗannan abubuwa na sani duk inda musulmi yake musulmi ne amma bambancin da iko kamar suna ce mini akwai irin nasu kamar ga irin nasu ya kamata a duba mana shi kuma wanga a duba mana wanga.
To ina jin dai komi ya yi farko yana da ƙarshe banda sarautan Allah da haka muka iso ƙarshen wannan shiri na yau amma kan mu yi bankwana ko mu sallama da masu saurare su waɗannan goburawa da suka shigo nan Ghana wacce sun zama 'yanci rani kenan ko kuma 'yan kaka gida lallai kam a duk inda suka zauna suna ƙoƙari su haɗa kansu yadda za su rufa wa kawunansu asiri duk wani abin da ka taso tsakaninsu
suna har hada kobo samfuwa su rufa wa kansu asiri. Lallai kam suna bukatan taimako na hukumomin kasashensu. Wani abun zai faru akan titi, mota zai buge cikinsu wadda ke ai misalin Okada. Wannan lokaci zaka samu ba shike da laifi ba, amma saboda ba dan kasa bane sai ka gani an yi abun ganin dama maimakon a bashi diya ko insurance. Wani sa'in motar da ta kade shi ma ko tsayawa ba ta yi, za ta yi tafiyanta. Sa'annan akwai masakai, masakan nan ba manyan mutane ne ba, za ka ga yara ne kankanana, waɗansu cikinsu ba masu lafiya ba ne, suna cikin keke ne da ake tura su tsakar rana tsakiyar titi, za ka gansu ana bara da su. Wannan abin nan ba su ƙan Niger kaɗai ba, su kaɗai yake damu ba, duk musulman ƙasar nan gabaki ɗaya wannan abin ya zama musu damuwa. Saboda haka lallai akwai bukatar hukumomi na ƙasashen nan guda biyu da sauran ƙasashe, Nigeria abin da ya kama Nigeria, Togo, Benin, Ghana, Cote d'Ivoire, su haɗa kai da Niger inda yawanci waɗannan mutane daga nan ƙasar suka fito. A san yadda aka yi aka hana shigowa da irin waɗannan yara waɗanda ba su da lafiya, masakai ne. Sa'annan akwai waɗanda matasa ne, iyayen nasu ko sun ba da su haya ne, suna zaune ƙarƙashin bishiya ko kuma rumfa, yaran ne ke yawo kan titi, wani sa'in sai mota ta kaɗe su. Waɗannan yara da ya dace a ce wannan lokaci suna makaranta, yau ɗin nan zan tafi International Conference Center da ke a State House, irin waɗannan yara bin su zo daidai inda nake. Ha baba, Ubangiji Allah ya bada sa'a na ce mu nan ƙasar, haka na gaya musu, mu yara irin ku makaranta suke tafiya. Shi yasa kiran da muke kenan a maida hankali hukumominmu, shugabanninmu na Afirka, kada mu zamanto shugabanninmu su kasance makitata. Suna raya kansu in suna bukatan a zaɓe su zuwa gidan sarauta su zama shugabannin ƙasa, babu abin da ba za su faɗi ba, babu alkawarin da ba za su yi ba. Amma bayan sun haura gamar mulki sai su rinƙa yin abin ganin dama, suna raya kansu ba su kula da talakawan ƙasa ba. Kiran da muke kenan, a duba Allah a duba Annabi. Waɗannan matasa da kenan suke fafutuka, suke tashi ana ruwa ana rana, suna yawo, wasu suna saida sayarwa, wasu suna shoemaker. In aka taimaka musu za su zauna gida su yi aiki yadda ake bukata, zai kawo wa ƙasashen nan ci gaba. Yanzu ina je mun kai inda za mu dasa aya a cikin shirin gabaki ɗaya a madadin producer na sunanta Hawa Abdulkarim Young Pania, producer na kenan na VOA da ta taimaka mini wannan shirin ya kammalu yadda kuka ji shi. Ni ne naku Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa sai wani mako.
Duka-duka a nan shirin ya kawo ƙarshe, kamar yadda kuka ji a bakin abokin aiki na Ridwan Abbas. Sai makon gobe za mu ci gaba da wani sabon shiri daga ƙasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa assalamu alaikum.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Ya'u. Ni mutumin Najeriya ne kuma na fito daga Kano. Local government dina ita ce Gaya. Na zauna a Maiduguri na yi rayuwa. Sai na dawo Kano na ci gaba da zama. Har Allah ya kai ni Kamaru kuma Allah ya kawo ni Ghana. Dokina da ya mani shawara zuwa Ghana. Sai in zo Ghana in yi aikin dinki. In yi aikin dinki sai nace masa to lokacin ne ban da kuɗin zuwa. Sai dai kuma daga baya dai sai na samu kuɗi sai na zo dan ba wanda ya ban aron kuɗi kuɗina ne na zo da shi. Sannan kuma na taho kalubale a hanya dai ba za a ce abu a fuskanta ba amma Allah ya tsallakar da mu don zuwan mu mu biyar muka taho. Sun sauran biyar ɗin sauran kuɗin suna Accra ne ni kaɗai ne na taho Kumasi. To a Kumasi na sauka a can Kote da Dayako wajen university ne. Daga nan sai na bari sai na dawo Mango Down. Daga Mango Down sai na dawo sabon Mango cikin yan uwana. Mutanen Kano duka kuma masu kula kuma mutanen Najeriya kuma Kano insha Allah. To kan da aka yi da na zo na haɗu da yan uwana masu sana'an fula duka suna sana'an fula. Ni kuma lokacin ba sana'an fula nake yi ba. Sai suka ce min to in fara irin harkar da suke mana kamar harkar adede da sau. Sai na ce to ai dama sana'a ta ne amma ba shi ne ba. Na yi aikin okada kamar a Maiduguri lokacin ina Maiduguri. Suka ce to ai kai ba zai baka wahala ba har sai na yi sha'awan ma zan fara tura adede ta. Kuma ɗinkin ma ina yi. Sai na ce to shikenan sai suka bani shawara akan fara aikin adede ta mana. Sai na yi sha'awa sai na fara. Kuma na fara alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai da sosai. Dan na ci amfanin shi sosai sai dai mu ce mun gode wa Ubangiji. Sama Allah shi ne mai bayarwa ko ba haka ba. Da kuma mun gode wa Ubangiji sosai kuma na ji daɗin abin sosai da shawaran ma da suka bani na fara aikin a yau da sau. Insha Allah shi ma na ji daɗi sosai kuma ina gode wa Allah. Kamar cikin sana'an da ake adede ta kamar kwanakin nan ne da ake magana an hana shiga wasu wajejen. To ni dama dai ban shiga irin wannan wajejen sakamakon mun fi yin aikin mu kamar Sawaba Ababu Gobe a Sabis Kai Junction. Mun fi shiga nan irin kamar site din da aka hana ma mu ban fi shiga sosai wurin nan ba. Kuma alhamdulillah dai kalubale dai ana dan fuskanta game da yadda ma'aikata dai kamar police ana dan fuskantar na yau daban na gobe daban amma Allah yana tsallakar da mu ba wayan mu ba ba dabara mu ba karfin addu'a. Kuma insha Allah muna aikin mu sosai. Kalubale dai iri daya na biyu na matuƙa dai kai ma dai ka san ba a rasawa. Wani ya ma ba daidai ba kai ma kai wani ba daidai ba amma Ubangiji ka kiyayewa. Sakamakon dama in dai ka tsaya ka nutsu da hankalinka da tunaninka in dai ka iya driving ka san yanda za ka yi ka shiga waje ka fita waje wani ya ma laifi ka kuskure dai haka dai a samu dai a yi solving ɗin problems. Wannan duk ba wani abu ba ne. Kalubale dai dama ɗaya bikon ana samu ka. Shine kenan. Nasarori mun samu alhamdulillah sai godiya. Mun samu alhamdulillah sai godiya. Dan kalubale kan an sassame su ba ɗaya ba ba biyu ba. Amma duk amanta da wannan batun kalubale ai batun nasara. Ka san ta Bahaushe yace tuna bayan roƙo ne. Kowa ya ji daɗin bana wai bai tuna bara ba. To wannan kalubale dai an riga an gama da babinsu. Yanzu kuma sai batun nasara. Dama mu Hausa muna cewa sai ka sha wuya kakan sha daɗi. An sha wuya a baya amma kuma yanzu gashi nan ana cin amfanin juna ana cin amfanin abu. Alhamdulillah sai godiya Ubangiji kamar da yanda na fara na kara fada nasara kan insha Allah an dora ta kuma insha Allah ta tashi kenan har lokacin da Allah Ubangiji zai sa kuma aikin ma a zo a samu wani canji. Ka san kuma yana bukatan canji a rayuwa. Yau in kana wannan harkan gobe sai ya koma wannan harkan wata ran sai dai a jika a wani matsayi ma na daban wanda baka yi tunanin za ka kai ma ko ba haka ba ne. Kowa yana fatan ya ci gaba fiye da yanda yake. Ina da ra'ayin zan yi aure a Najeriya kuma lokaci ma yana kusa amma dai zuwan ne za a ringa zuwa a komo kafin Allah Ubangiji ya mai da mu kasanmu mu ci gaba da zama da al'amura. Ka san ta Bahaushe ya ce wai tafiya mabuɗin ilimi. Yau kai ne a can gobe kai ne a nan. Tunda tafiya ni ba bakwanta ba ne ba yau na fara ba. Na iya je can gobe in je nan gobe in je can. Dan kafin na zo Ghana na zauna a Cameroon. Kafin ma na zo batun Cameroon kaga na zauna Maiduguri. Na zauna Kaduna. Na zauna Kano. Har Allah ya kawo ni Ghana. To kuma duk gashi nan dai na dan yi yawo dai da dama dai alhamdulillah sai godiya kuma mun samu amfani mun ci nasara. Al'adu dai na kasan Ghana da na mutar Najeriya akwai bambanci. Ko ba haka bane nan gashi kamar yarurruka da yawa kamar yanda muke da shi a Najeriya muna da yarurruka da yawa nan ma suna da yarurruka ko ba haka bane to al'adun da ya kashi iri-iri kuma dai akwai zaman lafiya kuma fatan muna fatan kuma kasar namu ta samu zaman lafiya kamar dai yanda dama dai muke da muna fatan Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya Ghana kuma na da dadi kuma na da zaman lafiya ko ba ka bane ka zauna lafiya kana neman abincinka ba mai sha ma kai kai dai kawai ka zauna da lafiyanka ba ruwanka da kayan mutane kuma wannan alhamdulillah sai godiya Ghana da dadin zama kuma akwai sauƙin rayuwa sai dai wasu kalubale da ba ka fuskanta ba a matsayinka na ba dan kasa ba amma kuma wannan fine ba ka da wani problems da kai da jama'a indai ka zauna lafiyanka kana neman naka na kanka ba wanda zai ce ma wani abu amma ko a ina ne ma ka taba kayan mutum wannan dai bai ko ba gaskiya ba ne shi ne
ubana da ya haife ni ke kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba ubana za yaro zamani damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba bane gani nan ban Ubana